This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na La'asariya yau Asabar 14 ga watan Nuwambar shekarar 2015. Tare nake da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia. Yanzu za mu fara da jin kanin labaran duniya.
Kungiyar ISIS ta ce ita ta kai munanan hare-haren da suka haddasa mace-mace a birnin Paris. A halin da ake ciki kuma shugabannin manyan kasashen duniya da ke taro a Vienna kan makomar Syria a siyasance na ta maida martani kan hare-haren ta'addancin da aka kai a birnin na Paris. Sannan jami'an gwamnati da majiyoyin yan tawaye a kudancin Afghanistan sun ce sojojin Afghanistan akalla 70 sun canza sheka zuwa bangaren Taliban.
To sai ai daku a cikin cikakkun labarai nan da dan lokaci kadan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar bazata zuwa sansanin yan gudun hijira a Adamawa.
Saboda haka kokarin da gwamnatin Adamawa take da kuma su nema su kura muku sana'o'i ku yi kokari ku koyi sana'o'in nan.
Wani dan jarida mazaunin birnin Paris zai fada mana halin da ake ciki game da munanan hare-haren da 'yan ta'addar ISIS suka ce su suka kai.
Ka san baki wannan ka san da in zaka shiga kasar Faransa in kar maka hutu daga wasu kasashe kamar Germany kamar da na iyaka na Faransa ba tambaya ka takardu. Yanzu sai ka gwada takardun ka kuma a cikin gari ma kana yawo ana iya tambaya ka takardu.
To haka kuma can an jima zamu bi Ibrahim Ka'almasi bayan ya gama labarai dan jin shirin amsoshin tambayoyinku. Ga dai cikakkun labaran daga Ibrahim din.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran. Kungiyar ISIS ta ce ita ta kai munanan hare-haren nan da suka haddasa mace-mace a birnin Paris, inda aka baza sojoji zuwa yau Asabar don hana ƙarin hare-haren. Kungiyar ta ta'addanci ta bayyana cewa jerin hare-haren 6 waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 127 a birnin na Paris martani ne na irin hare-haren jiragen saman da ake kaiwa kan mayakan ISIS a Iraki da Siriya. Wani saƙon ƙungiyar na cewa da Faransa da magoya bayanta za su ci gaba da zama na gaba-gaba cikin waɗanda ISIS za ta riƙa aunawa. 'Yan ƙungiyar ISIS ne suka yaɗa saƙon amsa ɗaukar nauyin hare-haren ta kafar yanar intanet a harsunan Larabci da Faransanci, da wuya a iya tantance sahihancin waɗannan kalaman. Waɗanda ke ɗauke da hatimin ISIS suna kuma kama da sauran kalaman ISIS na baya. To amma ƙwararru kan sha'anin ta'addanci sun ce babu ko tantama game da sahihancinsu. Shugaban Faransa François Hollande ya ware ranaku 3 don makoki na ƙasa baki ɗaya. Kai tsaye ya ɗora laifin kan ƙungiyar ISIS, yana mai bayyana al'amarin da ƙaddamar da yaƙi. A halin da ake ciki kuma shugabannin manyan ƙasashen duniya da ke taro a Vienna kan makomar Syria a siyasance na ta maida martani kan hare-haren ta'addancin da aka kai birnin Paris, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwa da kuma jin raunukan mutane da dama. Ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius ya ce hare-haren sun nuna wajibcin haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry cewa yayi akwai ittifaki kan cewa hare-hare irin waɗanda aka kai biranen Paris da Beirut da kuma Iraki babu munanan aikin da ba za a taɓa lamunta da shi a doron ƙasa ba kamar sa. Ya ce wannan al'amarin zai sa duniya ta zabura wajen maida martani. Ya yi wannan kalamin ne yau Asabar a wurin wani taro a Vienna tare da ministan harkokin wajen Rasa Sergey Lavrov, wanda ya ce sam kar a saurara ma duk wani aikin ta'addanci. sauran jami'ai na ganawar ta Biana sun hada da ministan harkokin wajen Saudiya Adel Aljibar, wanda shi ma ya maida martani kan har-haren. Wakilai daga kasashe shahida da Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Turai da kuma Kungiyar Kasashen Larabawa sun hadu a Biana a zagaye na biyu na tattaunawa kan yadda za a bullo da mafita a siyasance game da daddaden yakin nan na Siriya mai matukar tsada. Olan, wanda ya sha alwashin farautu waɗanda suka yi wannan aika-aikar, ya ce ƙasar Faransa a ta bakinsa za ta yi galaba kan wannan rashin imanin. Ya ce ya zaburar da ƙololuwar hukumar tsaro, sannan ya soke shirinsa na zuwa taron G20 da za a yi gobe a ƙasar Turkiya. Jami'an gwamnati da majiyoyin 'yan tawaye a kudancin Afghanistan sun ce sojojin gwamnati aƙalla 70 sun canza sheƙa zuwa ɓangaren Taliban, yayin da kuma aka halaka 85 daga cikinsu a fafatawar da aka kwashe kwanaki ana yi. Mirza Khan Rahimi, gwamnan lardin Helmand mai fama da yawan tashi-tashin hankula, ya gaya manema labarai cewa canza shekar ya auku ne a lardin Sangin, kuma sojojin sun shiga kungiyar Taliban ne da makamansu da sauran kayan aiki. Dama shi kudancin Afghanistan tungar Taliban ne a al'adance, inda aka dade ana gwabzawa tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaron Afghanistan a gundumomi da dama na tsawon kusan wata guda, ciki har da Lashkar Gah da Marja. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Qari Yusuf Ahmadi ya ce daga cikin waɗanda a tabakinsa suka tuba daga kurakuransu suka miƙa wuya ga mujahidai, har da wasu kwamandojin sojan ƙasar Afghanistan waɗanda suka kawo motoci 5 masu sulke da sauran makamai. Jami'an tsaron Afghanistan sun ji jiki sosai a wannan fafatawar, saboda sun tunkari Taliban ba tare da taimakon sojojin ƙasa da ƙasa ba. Sojojin Amurka sun ce sun yi imanin cewa a wani harin jirgin sama da suka kai Siriya sun halaka mutumin da ake lakabi da Joe Jihadi John, wani haifaffen ƙasar Burtaniya ɗan ƙungiyar ISIS, wanda ya fito a fayafayen bidiyo na kashe 'yan yammacin duniya da ISIS ta kama. Kanarar ɗin soja Steve Warren, wanda shi ne mai magana da yawun gamayyar sojojin da ke yaƙi da ISIS, ya ce jami'an sojin sun yi imanin cewa wani harin da aka kai da jirgin yaƙi mara matuƙi kan wata mota da daren ranar Alhamis ya sami wanda aka auna. Kanar Warren ya ce yanzu ana jiran mataki na ƙarshe ne na tabbatar da cewa lallai Jihadi Jan ya mutu. Ya ce ɗaya kuma mutumin da aka kashe au direba ne a wani hadimin shi Jihadi Jan da ke zagayawa da shi, bayan su babu wani muhimmin ɗan ta'adda kuma da ake jin an kashe a wannan harin. Shi dai Jihadi Jan, wanda hukumomin leƙen asirin yammacin duniya suka bayyana shi da Muhammad Yarwani, an auna shi ne yayin da yake tafiya cikin wata mota a Raqqa, garin da ISIS ta ayyana a matsayin headquarter ta da ke Siriya.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar bazata zuwa sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa, ga wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Wannan ne dai ziyararsa ta farko ga sansanin 'yan gudun hijiran Boko Haram tun bayan hawansa ka raga a watan Mayu, inda ya bayyana ɗamarar da gwamnatinsa ke ɗauka na kawo ƙarshen lamarin. Shugaba Buhari, wanda ya jefi tsuntsaye 2 da dutse guda, inda ma ya halarci bikin ɗaurin auren 'ya'yan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, shugaban na Najeriya, ya ma yaba ne da irin nasarar da dakarun soji ke samu a yanzu a kan mayakan Boko Haram da yake jawabi a sansanin 'yan gudun hijira da ke Malkohi, inda makonnin baya aka samu tashin bom. Shugaba Buhari ya ma danganta 'yan Boko Haram da 'yan ta'addan da ba su da addini.
Saboda haka ba sai wannan ta'addanci ba musulmi bane ba amma kuma tsamani kafure bane wanda wata suka fara sun yi da Allah saboda ka wannan gwamnati da karbin da Allah ya mata za ta ga bayan ba da dadewa ba.
Da ya juya ga kuraren 'yan gudun hijiran da ake maidawa Najeriya da kasar Kamaru, shugaban kasar ya ma yaba gwamnatin jihar Adamawa ne bisa dawainiyar da take dauka.
Saboda haka kokarin da gwamnatin Adamawa take da kuma su nema su kura muku sana'o'i ku yi kokari ku koyi sana'o'in nan saboda in kun koma ku ta hanyar da za ku bi ta neman abincin halatta.
To sai dai kuma tun farko ma a jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ce gwamnatin jihar na nata kokari to amma ya buƙaci ne da a tallafa musu, inda ya ce yanzu haka ma akwai wasu 'yan Najeriya 'yan gudun hijira kusan 10,000 da ke kan hanyarsu ta komowa daga jamhuriyar Afirka ta tsakiya wato Central Africa. A gaskiya mu muna namu kokarin to amma ai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ko da yake hukumar nan ta nema na fa taimakawa sosai domin in ba haka ba da komin kasa, ya mai girma shugaban kasa, yanzu haka ma akwai 'yan gudun hijira daga Afirka ta tsakiya da ke kan hanyar komowa za su iso a tsakanin yau da gobe, ne wasu suka iso mu bi ana tantance su kafin su ƙara so nan yola, a cewar gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla. Manyan kusoshin gwamnati ne dai ma suka rufa wa shugaban Najeriya baya yin wannan ziyara da ya kawo jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ai mulki ne kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya sa.
To mun zakulo wani dan jarida kuma marubuci mazaunin birnin Paris a kasar Faransa don jin halin da ake ciki game da munanan hare-haren da 'yan ta'addar ISIS suka ce su suka kai. Da farko da wa nike magana?
Ni Dr. Abarik, sunana dan jarida ne kuma mai lissafin labaru da abin da yake wakana kan kasashen Afrika, ina nan zaune a birnin Paris fiye da shekara 15.
An kai wasu jerin munanan hare-hare a Paris, ka sani a kai?
An kai hari kaman waje uku daban-daban. An ana bamba a wajen Hilin Balo, inda ake Balo tsakanin Faransa da kasar Jamus.
Ana buga kwallo.
Inda ake buga kwallo tsakanin Jamus da abin nan cikin dare. Nan ma an samu hatsari. Kuma bayan shi an bude wuta kan mutane da suke zamme, inda suke da yake ciya lokacin mutane suna yin huta ba a yi ɗari sosai ba, kuma da yake mutane sun samu sun huta, mutane suna zamme suna shakata kan abin da ake ce ma kafe a kasar Paris. Nan ma an bude wuta wajen mutum 18 suka rasu a lokacin. Kuma sai aka samu wani babban hili inda ake kaman ganga, inda ake abubuwa wanda ake ce mishi Bataclan. Mutum kaman 1,500 suka taru su ga wani abu da aka tsara, sai aka mutane masu bindiga daɗi suka shiga nan suka ɗauki mutanen abin nan suka buɗe wuta mutum 72 suka rasu a lokaci.
A lokaci guda?
Kamar yadda ka gani kenan, a lokaci guda mutum fiye da 82 suka rasu. Aka buɗe wuta kansu, kuma akwai wani wanda yake kaman ana zato, kamar yadda muka samu labaru akwai wani wanda yake ɗauke da bam, ya buɗe bambukin sai mutanen sai ya ba da wannan mutane kamar fiye da 72 suka rasu. A yanda muke ciki yanzu ana zato mutum kaman 127 sun rasa rayukansu, kuma mutum fiye da 80 sun yi rauni, a cikinsu mutum kaman 80 suna cikin ba daɗi sosai. Ana zato ba a san yadda za su
gobe zai faru musu ba.
Eh, to bayan wannan a harin da aka kai din dai, an ce akwai wani wuri kaman ko club ne ko me ko shine cafe din da kake magana?
Eh, shine Bataclan. Bataclan shi kaman filin hoge ne inda ake zuwa masu kaman makada suna zuwa su yi, kuma ana zuwa a yi theater, ana zuwa a yi wannan abu. Babban fili ne haka a Ariyeke, babban fili ne inda ake zuwa ana kaman gwanga, ana wani show, ana gwada wasu abubuwa haka.
Eh, shi Bataclan concert kenan. Eh,
filin concert ne kaman amphitheater ne inda ake zuwa ana shagali. To jiya da yake akwai wani shagali da aka tsara mutum ya da dubu da abun nan sun sai ticketin sun zo su yi shagalin, kuma sai aka wannan abu ya same su da mutane kaman 82 gaba ɗaya suka mutu, sauran mutane sun fura daga katanga, saura sun gudu saura. To an yi wallahi abun da ba shi da daji aka ya faru. Da yake wannan abu ya faru sai aka sa dokar ba daji a nan kasar Faransa, kuma kamar yadda ka sani an ɗauki kwana uku za su yi
kaman zaman makoki. Ita dokar da aka saka mutane ba za su fita bane ko ko yaya take?
Dokar an sa dokar ta baci wannan kasan da ba a in zaka shiga kasar Faransa in kaman ka huto daga wasu kasashe kamar Jamus, kaman na iyaka na Faransa, ba a tambaya ka takardu. To sai yanzu sai ka gwada takardun ka, kuma a cikin gari ma kana yawo ana iya tambaya ka takardu. Da an ga mutum da ba yarda da shi ba ana iya tambayar takardu. Kuma dokar ta baci kaman abin da aka tsara na wani balo wani shagali duka an tsaida shi, sai an ga lakon da ya kamata a bude lakololi duka an rike. To duka wannan cikin dokar ta bacin ne ake ciki. Kuma dokar ta bacin ya sa sojoji da yake da su a ba sojoji, kasan ɗan sanda su ne suke harkokin cikin ƙasa. Sojoji yanzu su da kansu sun fito cikin Paris, in kana yawo zaka ga sojoji da bindiga su a hannu, kuma zaka ga patrol suna taya cikin mota ko da kawawa.
To shikenan, Mallam Abba mun gode kwarai, kuma in Allah ya so zuwa anjima a shirin mu na dare, idan da wani abu daidai ya sake bullowa na bayani, insha Allah za mu sake tuntuɓa ka in ji ta bakin ka.
To ba damu Allah ƙara ruwa a cikin
jiki. Amin, Allah ya kiyaye.
Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina da yayi kaurin ka, wata kila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta.
To Allah ya kyauta. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ta Columbia.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. A lokuta daban-daban da suka gabata, masu sauraron mu sun yi ta tambayoyi masu yawa game da asalin Hausawa da Fulanin da ke kasar Sudan da kuma alakar garin Mai Wurno na kasar ta Sudan da na Sokoton Najeriya. Masu tambayoyin sun hada da Lawal Wisdom Aure Katsina, da Sani Shaga Ƙaura Katsina, da Abdulkadir Lawal Sha'iskawa Katsina, da Hassan Muhammad Binanci, da Bala Suleiman Musa Kano, da dai sauransu. Za kuma a ji alakar daular Sokoto da masarautar Ilori, da kuma irin mutanen da ke yankin na Ilori a halin yanzu, a kashi na ƙarshe na amsar tambayar Garba Sa'idawa Gashuwa Yobe. To bari mu fara da masarautar Ilori. Idan masu tambayar na saurare, ga masanin tarihin nan na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa Hausa Kaduna, Dr. Salisu Bala, da bayanin alakar masarautar ta Ilori da daular Sokoto.
Jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarinsu bai zo ga al'umma ba sosai, sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa, aka yi jihadi. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta. Tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu, suka dawo ƙarƙashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodiyo ya bada tuta ga sarkin, amma daga baya ya rarraba ƙananan tutoci shi ma, aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke ƙarƙashin daular Gombe. Sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo ƙarƙashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki Ya Musa aka ba ma tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna a yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaƙa, aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin, a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ka san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta, saboda wasu za su yi mamaki su ce aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, shi yasa muka ce to yana da kyau a fada da bayanin don mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba, a'a, jihadi ne da ya shafi faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci.
Wato doktor, a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirki za a ce?
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide.
To doktor, baya ga ita kanta masarautar, al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake?
To, yawanci Yarabawa suka fi rinjaye, amma akwai Fulani masu ɗimbin yawa, kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan, daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki, ya sa garin ya bunƙasa, ya faɗa da ya ci gaba.
Sai kuma amsar tambaya kan asalin Hausawa da Fulanin ƙasar Sudan da kuma alaƙar garin mai wurno na ƙasar ta Sudan da na Sokoton Najeriya. Idan masu tambayar na saurari, to an dace abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad ya dunƙula waɗannan tarin tambayoyin, ya miƙa su ga Profesa Al-Amin Abu Manga, shehin malami akan harsunan Afirka kuma shugaban sashen harsunan Afirka a Jami'ar Khartoum ƙasar Sudan, wanda hasali ma kakanninsa 'yan gabarin ne na ƙaramar hukumar Darazo a jihar Bauchi. Ibrahim Alfa Ahmad ya fara da tambayarsa kamar haka.
To a Farfesa, akwai mutanen da suke faɗin cewar akwai Hausawa waɗanda yawansu ya kai miliyoyi ma ba wai ɗan kaɗan ba a ƙasar Sudan. Shi wannan batu haka yake ne?
Wal, kasan a Sudan ba in yace faɗa magana Hausawa in particular, amma akwai term na ana ce fallata. To kasan fallata dama Fulani ne, wato bare-bare su ne suka kira abin nan Fulani fallata. To a Sudan Fulani fallata ake kira su
haka.
To nan a Sudan in an ce fallata, wato shekaru da suka wuce ana nufin da Fulani da Hausawa da bare-bare.
To
kaman ku yanzu a Najeriya in an ce Hausawa, wato Hausa sun haɗa da Hausawan da Fulani da bare-bare, da wasu kuma ƙabilu na arewacin Najeriya duk Hausawa da suke faɗa. To nan ko in an ce fallata kaman an ce Hausawa a Najeriya. To saboda haka mu a Sudan wato ana magana fallata, kuma su ne ake ce duk in an haɗa su za su kai miliyoyi, wasu suna magana a kan miliyan abin nan bakwai. Wasu suna ce har ma goma, amma miliyoyi dai.
Haka. Wato Farfesa, bari mu bi baya mai tarihi, ta ya aka sami Hausawa ko kuma in ce fallata masu yawan gaske haka har suka kai miliyoyi a ƙasar Sudan?
Wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka. Kaga aka sami shi na Sudan, dama nufinsa tashin Allah, hajji, aiki, mace, mafi yawansu. Kaga ni koma wanda bai tashi da ni haji ba, wato nufinsa abin nan dai ya isa ɗakin Allah ya yi hajin. Wato mu a wajenmu cikin rubuce-rubucen da na yi a bisa wannan lamari, wato na ɗauki hijiran Fulani daban da na Hausawa daban. Wato history hijira, wato kowa nashi daban, ko da yake sun tafi da ƙasa ɗaya. Wato kamar Fulani wajenmu nan Sudan, Fulani sun kasu kashi uku wajen tarihin hijirarsu. Wato muna samun daɗaɗɗun Fulani, kaga waɗannan daɗaɗɗun Fulani shi ne kashi na ɗaya waɗannan ko, wato hijirarsu kila za ta kai shekara 300-400 haka.
Wato sun kai wato su sun kai kamar shekaru 300 zuwa 400 a nan Sudan kenan.
Kuma tun Fulani da tun Fulani na
Sudan da Fulani.
Ka gani waɗannan mafi yawan su sun tashi daga can yammacin Afirka kan na nisa. Daga su Futa Toro, Futa Gano, watan su Senegal da Mali. Wato su ne rinjayensu, saboda haka za ka ji sunakin su sai ka ga Alfutawi, wato mutuyen Futa kenan. To waɗannan za a same su a Darfur. A Darfur kuma a ɗan a Kurdufan, a Darfur shi ne yammacin Sudan. Kurdufan kuma za a samu abin nan su a arewacin Sudan. Saboda me yasa arewacin Sudan? Saboda da hanyar haji ta arewacin Sudan take duda wai kamar yanzu ga yammacin Sudan, gabashin Sudan ba. Da ta arewa mutum sai sun bi kogin Nil. Sun kai arewa har zuwa kusa da abin nan kasar Masar, sannan su zarce a gabas su kai har zuwa Maliya. Saboda a samu garuruwa koko kamar gari mai suna Darmali. Darmali din nan wato shi ne na Alhazan Malik kenan. Kafa wajen. To har yanzu gari na nan. Kuma za a samu su cikin garuruwa, za a samu kamar individual families in su ma wato dangar maka wato batunsu.
Anyway,
waɗannan da tsuntsun kanin nan wato ba sa yanzu kan ba sa iya ba sa filfil da sun manta wato matasan da su sha ba sun bata.
Sai Larabci kawai.
Saboda sun daɗe kuma sun shiga sun yi aure tare cikin abinin da musamman ma mutanen awa yammacin su amin arewacin Sudan din nan dama sai ka ga wani malami ne ya zo ya kafa makaranta. Kuma ya aure cikin kabilun Larabawa. To idan ka san matasan sun tashi ba su san abin nan ba ɓangaren babansu ba. Kaga irin waɗannan farko dai ba za su iya su yi magana filfil dai ba, kuma ba za su iya masu ce su Fulani ne, saboda kamar jikokinsu ba za su iya ba, saboda ba su san abin nan a halinsu na ɓangaren babansu. Irin waɗannan sun zama ko jaliyin ko shagiya ko mene irin dai ƙabilun arewacin Sudan.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin, ciki har da ci gaban amsar tambaya kan asalin Hausawa da Fulanin Sudan. Yanzu a madadin Profesa Al-Amin Abu Manga na Jami'ar Khartoum da Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, waɗanda suka ansa mana tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A yau ne ake sa ran dawowar tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hamma Ahmadu daga gudun hijira ta shekara ɗaya bayan zarginsa bisa safarar jarirai daga Najeriya.
Sai dai daga daren Juma'a wayewar Asabar, hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da Sumana Sanda da Bonkanu Mai Fada da Professor Yak da Ahmed Babati da Antaru Hassan da Mamman Sani Malam.
To in an jima a shirinmu na dare, in Allah ya kai mu karfe 9:30, za mu ji abin da ya sa aka yi wannan kame daga bakin wakilinmu na ƙasar Nijar. Kafin mu yi sallama a cikin shirin na wannan la'asariya, muna miƙa saƙon gaisuwa ko kuma bangajiya ga waɗannan mutane da suka kawo mana ziyara har muka tattauna da su a 'yan tsakanin nan, wato Garba Gujungu da kuma Ahmad M. Sarari, sai kuma Bashir da matarsa wanda suka kawo mana ziyara. A madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Caleb Gatachaw, sai injiniyan mu Neil Martins. Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.